بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوة مساء البركة، متناولنا مسلاتي من البركة أولنا مجلسنا مسجد السلام da ke nan rafin Aciku a birnin Kebbi. Na mana barka da wannan yammaci a daidai wannan lokaci. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Dan uwa Malam Abu Waisat jazakallahu khairan ya dauko mana tattaunawa akan hadisi ɗaya daga cikin hadisai masu nauyi wajen ma'ana a cikin babi na ilimi. Wato hadisul irbad ibn sariya radiyallahu anhu, shi yasa zamu ga al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi ya kawo shi a cikin al-arba'un an-nawawiyya. Wato dama wannan shi littafi al-imam an-nawawi yana kawo hadisai ne waɗanda suke takaitattu amma kuma masu nauyi wajen ma'ana, abinda ake cewa jawami'ul kalim, wato tattararrun maganganu ko gundarin zance wanda yake buƙatar dogon sharhi, wanda suke akan wato mataki na hadisai waɗanda ake kafa ƙa'idojin ilimi da su da ƙa'idojin shari'ar musulunci. Shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi na al-Irbad radiyallahu anhu. To taliqin da zan yi a nan farko shi ne, wane ne Irbad ɗan Sariya? Al-Irbad ibn Sariya as-Sulami sunan shi kenan. Ɗaya ne daga cikin ahlus suffa, wato ɗaya daga cikin talakawan sahabbai ɗin nan ƴan ƙaura waɗanda suka dawo Madina ba su da wurin zama, ba su da iyali, ba su da komai, wani ko riga arziki ta shiga mutane ba yi da ita. Saboda haka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwana, a nan suke samun wani wuri su ɗan rataye ƴan kayayyakinsu ko ƴan abubuwan buƙatunsu. A nan suke samun ɗan kalacin da za su ci. Wani lokaci sahabbai sukan zo ne masu wadata kawai, sai su rataye musu zarbar dabino, sai kowa ya zo ya ɗan tsitsinta abinda Allah ya cishe shi ya ce tashi. Wani lokaci da yunwa suke kwana, irin shi, irin su Al-Miqdad ibn al-Aswad, irin su Abu Huraira da ire-irensu, su ake cewa ahlus suffa. Kai hasali ma shi wannan al-Irbad ibn Sariya yana ɗaya daga cikin mutane ukun nan da Allah ya saukar da aya a kansu faɗinsa, wala alal ladina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqu, cikin suratul tauba. Wadanda Allah ya bada labarin cewa babu laifi, an ba su uzuri, talakawa ne na gwadawa sarki, waɗanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suna roƙon shi ya sa sunansa a cikin sojoji wanda za su tafi yaƙin Tabuka. Nabi ya ce ku yi haƙuri, ba ni da abin da zan ba ku, ku yi guziri ko abin hawa ko sulke ko makami ko abin da za ku ba wa iyalinku, duka ba ni da shi, ku yi haƙuri. Da haka ba za a iya saka sunanku a cikin masu tafiya wannan yaƙin ba. Allah ya ce tawallau, sai suka juya, wa ayyuhum tafidu min ad-dami, suna zubar da hawaye hazanan, saboda baƙin ciki. Allah ya jiru ma yunfiquna, cewa su yanzu ba za su je wannan jihadi ba kawai saboda talauci da ya musu ɗaurin minti. Wannan shi ne al-Irbad ibn Sariya ta fuskar wato rayuwarsa a taƙaice. Yana cikin sahabbai waɗanda bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bar Madina, ya je ya zauna ƙasar Hims, yanzu a ƙasar Sham kenan, ya rasu shekara ta 75 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Akwai wani hadisi shi mai cike da fa'ida ta abin da wato ma'alimul nubuwa, wanda Ibn Sa'd ya kawo shi a cikin Tabaqat, haka nan Abu Shaykh al-Asfahani shi ma ya rawaito shi, wanda lokacin da aka je yaƙin Tabuka ɗin, shi Irbad yake ba da labarin cewa su suna cikin waɗanda suke tsayawa a ƙofar abin nan kenan, za a ce tanti, masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ɗaya daga cikin, kamar ka ce, wato security ko guard wanda suke guarding makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wata rana cikin ranaku yace sai muka dan je biyan wata bukata, ko da muka dawo sai muka tarar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran manyan jami'an sojoji, kowa ya shiga cikin makwancinsa ya kwanta. Suka ce sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa su waye nan, sai muka ce shi manzon Allah mu ne su wani da wani da shi da Abdullahi dan Muwaffal da wani mutum mai suna Ju'al ibn Surafa su ne guda uku masu gadin shi. Nabi ya ce ina kuka shiga tun da ana ta neman ku ana ta rabon abinci ba ga ku. Suka ce to mun dan je wata bukatar mu. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Bilal ya ce kai Bilal shin akwai ragowa abinci a ba waɗannan bayin Allah? Bilal ya ce ai babu abinci ya kare ga baki daya. Nabi ya ce mishi da dai duba ta yi dai a samu. Ya ce sai na dinga ɗaukar buhunhuna da aka zuba da dino ina karkaɗewa ga ko wani abu zai faru. Ce a haka na samu dabinai kamar ƙwaya bakwai zuwa goma na tattaro na kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce ya manzon Allah ga abin da ya sauka. Nabi ya karɓa ya sa hannun shi mai albarka ya jujjuya sai ya musu addu'a ya ce mutane guda uku to bismillah ku ci. Irbadu ya ce ni dai ina kirgawa cewa ina ci da hannun dama ina aje kwallon na biyu a hannun hagu sai da na ci da biyu ya ce sai da na kirga guda 54. Ya ce kuma na san su ma abokaina sun cire wannan dabino zai kai haka. Ya ce sannan jikina ya ƙoshi ya cika sannan muka ce ya manzo Allah mun ƙoshi. Ya ce kuma dabinan yana nan yadda yake. Sai annabi ya ce Bilal ka kwashe dabinan ka je ka sake ajewa. Wataƙila zai baka. Wannan yana cikin abin da Irbadu ya rawaito irin abin da ya bashi mamaki. Da annabi ya ce mishi ya ce musu su zauna su ci suka ci har suka ƙoshi. Ko yanzu ka ci dabino da 50 za ka ƙoshi. Sai ka yi ƙat za ka wuri ba ka sake neman wani abu. To Irbadu ba yi da hadisai da yawa. Waɗannan 'yan hadisan shi kaɗan ne saboda bai yi zaman karantarwa ba. Duk da ya daɗe a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka lissafa daga rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 bayan hijira farkonta zuwa shekara ta 75 bayan hijira shekara 64 kenan. Wanda kaga wato wasu ma cikin sahabbai wanda suka shahara da karantarwa yayi ma sun riga shi rasuwa. Irin su Abu Huraira, irin su Ibnu Umar, irin su Aisha duk a wannan tsaukukin shekarun suka rayu zuwa rasuwarsu. Amma shi ya fita jihadi ya kama jihadi ba ji ba gani ya zaman shi a ƙasar wato Sham ya rasu a wannan shekara. Allah Ubangiji ya ƙara masa yadda, Allah kuma ya ƙara masa shi da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato falala da ɗaukaka. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu kamar yadda muka ambata kamar yadda aka ji kuma daga malamanmu Allah ya saka musu alkhairi, wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisai wanda ake gina turakun addini a kansa, ake gina usul na addini a kansa. Ba hadisi ne kawai wanda za a karanta a yi mishi a shawarar tsuntsaye ba, indai ana so a amfana a mori abin da ke cikinsa na fa’idoji. Amma a takaitaccen lokaci za a iya yin jumillar fa’idojinsa zuwa abubuwa kamar haka. Na farko shi ne wato muhimmancin wa’azi a rayuwar musulmi. Musulmi baya rayuwa babu wa’azi, baya zama kawai haka ya ce ba zai dinga sauraron wa’azi ba, shi ya riga ya girma ko ya san abin da ya sani ko kuma ya raina malaman da yake rayuwa a cikinsu. To ba zai ankara ba, zai waye gari zuciyarshi ta bushe, zai waye gari ɗan abin da yake riritawa na imaninsa ya ɗashi. Misalin wannan kamar misalin kwano ne da kullum ake cin abinci a cikinsa. Ko da kullum za a zuba maka abinci a kwananka ko a kulanka a ce ka cinye shi ga baki ɗaya, lallai kullum kuma yana buƙatar wanki kafin gobe a ci wani abinci. Da ba ƙaddara a ce kullum an cinye ba za a wanke ba, gobe sai dai a sake zuba wani, ganin cewa kai ka ci jiya kafin an kara irin mai irin kwanan kare ne kawai ko zai yi daƙa-daƙa ya yi da ci. To kamar haka zuciyar wanda ba a wanke ta da wa'azi take zai. Duba abin da ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wanda sai da idanunsu suka zubar da hawaye, wanda kuma sai da zukatansu suka raurawa, saboda akwai bukatar a dinga mutane wa'azi wanda zai dinga tuna musu lahira ya dinga gintse dan adanci dake fuskar su zuwa gabe wa duniya a koda yaushe nabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita ire-iren waɗannan wa'azuzzuka a cikin ainihin wato rayuwarsa haka nan waɗanda suka biyo bayan sa cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun dauki wannan matsayin tafarki wanda yake na gyaran halayya da gyaran zukatan mutane saboda mu gane muhimmancin sauraron wa'azi yana amfani ne wajen raye zuciya kamar da aka karanta wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini lalle shi wa'azi yana amfana mu'mini idan kaga ana yin wa'azi kana fahimta kana gyara kurakuranka kana daukar izina alama ce akan cewa akwai imani a cikin zuciyarka sai ka gode wa Allah ko kuma ci gaba da rinita imanin ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi Tirmidhi imani yana dashewa ya kode ya dashi yace kamar yanda tufafi yake tsufa idan mutum baya tattalin imanin sa to imanin nashi zai surutse ya lalace yanda ka san mutumin da yake sabon tufa kullun ya wanke yana ta wankewa yana ta sawa yana wankewa har tufafin nan ya tsufa har zanen da ke jikin shi ya kore to abu na farko kenan muhimmancin wa'azi a rayuwar musulmi na biyu shine umarni da jin tsoron Allah umarni da takwa wanda ita ce asas a cikin dukkanin wasiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu kaga san tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai mana wasiya to wasiya ta farko da ya fara musu ita ce jin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ma ya ba mu labari cewa walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah to jin tsoron Allah shine wato ra'asu kulli najati duk wani abu da mutum zai iya tsira babu kamar jin tsoron Allah wanda kuma duk ya maka wasiya daga jin tsoron Allah babu shakka ya maka da wasiya da abu mafi muhimmanci na biyu kenan na uku a buƙatuwa zuwa ga wato neman nasiha daga manyan malamai musamman sanda duka samu dama a wurin su ko musamman sanda kake jin za ku iya rabuwa da su kamar yadda shi Irbadu ya ce da muka ce to ko dai wa'azin ban kwana ne sai muka ga akwai buƙatar bayan wancan wa'azin da ya musu da ya raura wa zuciyarsu yanzu kuma suna buƙatar wani sabon wa'azi in dai ya tabbata hasashensu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da jima wannan ba zai bar duniyar nan to wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu dauki izina da shi shine din da muka ga malamai masana masu ilimi masu wa'azi mu yi kokari mu yakici abin da za mu yakita kafin wani lokaci za a nemi su a rasa ko za su yi nisa ko kuma za su zama ma ba su da lokacin da za su karantar ko kuma mai gabaki daya mutuwa ta dauke su na san kowa zai iya buga misalin wani malami da ya sani a kusa ko nesa wanda zai yi fatan ina ma da wannan malamin haibu yana raye ya ci moriyar ilimin na san dukkaninmu mun san irin yadda a yanzu din nan wannan rayuwar tamu take da tsananin bukata zuwa ga malamai rabbaniyu amma babu su wasu sun mutu wasu sun yi nisa wasu sun zama malamai international ba sa iya kula ba sun bi karfin wato matsayin ganin su ma ya zama aiki shi za a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin yake fada yana cewa shi yana godewa Allah Allah ya mishi ni'imomi mabambanta wanda ya san ba kowane malami ne yake samu wannan ni'ima ba farko ni'imar Allah ya sa kai karatu mai inganci sannan Allah ya baka tsawon rai sannan Allah ya sahale maka aikin karantarwa kuma ya baka karbuwa a cikin mutane yace waɗannan neman ya tabbatar jarabawa ce gare shi na fata Allah ya sa ya ci jarabawa ne ba kowa ne Allah yake bashi ilimi ba sai wanda Allah ya zaba a cikin da Allah ya bashi ilimi kuma ya zabe su ba kuma kowa Allah yake bashi damar ya zauna ya baje kwanduwa ya ta karantawa ba kowa bane shi a Sheikhul Albani ya shekara sama da 60 yana karantawa yana wa'azi yana karantawa yana rubuce-rubuce yana raddi yana ta'liki yana tahqiqi sama da shekara 60 to ba kowa yake samu irin wannan damar idan mutum ya samu wannan damar kuma ba kowa ne kuma zai samu damar ya samu karbuwa a cikin mutane tun yana da ran shi da lafiyarsa da hankalinsa dan wani zai taimaka wa aqida da shi samun karbuwa yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa cewa bari ya ci gaba da yi duk da ba ita ce ma'aunin da kawai ne ta zaka gini ba to haka nan abun yake a yanzu malamai sun yi karanci wanda cikin alamun tashin alkiyama ne Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yazhabu salihuna haka mutanen kirki za su yi ta mutuwa mafi kirki ya mutu sai na bayan shi Annabi yace hatta yabqa gusa'un minan nas ko husalatun minan nas har sai an waye gari saura mutane marasa daraja tsallan su a cikin al'umma Allah ya tazare mutanen kirki ana neman su ana rasawa shi yasa yana daga cikin abinda mutum zai amfana da shi shine ya amfana da damar da ya samu musamman damar gamuwa da malamai na Allah malamai rabbaniyun da kuma neman nasiha ko wasiya daga gare su Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ga baki daya abuna gaba shine abinda malamu Isa ya dabdala akai wajabcin wato da'a da risnawa a gaban shuwagabanni na addini sune malamai da shuwagabanni na mulki sune sarakuna da masu mulki da sauran masu fada aji wannan duka Allah madaukakin sarki ya ba su daraja cewa sune jagorori ya umarce su da su yi adalci da tausayi da kyautatawa ga na ƙasa da su kuma shari'a ta ja kunnan su akan abin da ke kansa na masuliya kuma idan aka je lahira in ba su yi nagari ba sai sun yaba wa aya zakinta to mu kuma talakawa sai aka ce mu haƙuri da su mu musu addu'a mai kyau idan sun ba mu umarni wanda bai saba wa dokar Allah ba mu bi ko da ran mu baya su da za a yi wannan za a ga rayuwa ta yi kyau su su rike abin da Allah ya ba su na girma kuma su ji tsoron gamuwar su da Allah saboda nauyin girman da ke kansu da nauyin haƙoƙin al'umma da ke kansu sannan su dage wajen kyautatawa mutane don gyaran addini da rayuwa da kare mutunci da kare dukiyoyi da sauran abubuwan da Allah ya wadata a kansu mu kuma matsayinmu na mabiyansu mu haƙura da abin da za mu gani na ɗan adalci ko gazawa ko wani abu makamancin haka sannan su kuma malamai dama aikin su shine sadar da mu da Allah maɗaukakin sarki yi mana wato tintintini akan yadda za mu yi wa Allah da'a don mu tsira a duniya ba a samu mutane rukunin mutane masu nufin sauran mutane da alheri ba fiye da malamai masu wa'azi domin su kullum fatansu shine mutane su zama nagari wani ma a garin haka har sai ya manta kanshi ma har sai dai ya koya muku ma abin da shi ma bai ma aikin shi wato har ya shiga cikin zargi domin abin zargi ne ga malami ya zama yana koya mutane kyawawan abubuwa shi baya aikin shi amma malami na iya samun kashi a cikin wannan tsautsayin a wajen dage wasa cewa sai mutane sun zama na kirki babu wanda ya kai alkhairin su a cikin al'umma kasancewarsu suna koya mutane alkhairi ne kullum shi yasa Annabi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama aikin malami shi kullum su koya mana alqur'ani ba wai mujarradin koyon da bakin koyon da dokokin alqur'ani da shari'ar sa da fassarar sa saboda umarni akai mana da mai musu da'a mu kyautata musu zato mu musu addu'a da fatan alkhair ya lal asaf a yanda mutane neman laifukan malami suke al-imamu nawawi shine yake ba da labarin cewa suna dalibai sun kasance har sadaka suke yi ta musamman da su dinga yin addu'a cewa Allah ka rufe idan mu daga ganin laifukan malaman mu kuma yanzu kokari yake a tono din da za a samu da laifi da rabin laifi da wani abu mai kama da laifi duk a mai da shi laifi kuma a zugunguta shi don a ci mutuncin wani daga cikin wanda aka same shi a irin wannan sabga Allah ka tsare abu na gaba shine hadisi yana tabbatar mana da ainihin ka'ida ta luzumus sunna wato lazumtan bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar halifofinsa wanda wannan shine tafarkin addini na kwarai shine tafarkin addini ingantacce bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunnar halifofinsa Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu ajma'i wannan shine tafarkin magabata din wannan shine sunna din wannan shine izala din wannan shine salafiyya din duk wani suna da zaka kira shi ka iya ka kira shi amma in bai dace da wannan ba to ba daidai bane da haka jama'a mu tashi mu ibada himma wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darsinawa a gabanta bin sunna baya yiwa sai an karance ta sai an koye ta ba a yin shi da ka ba a yin shi kawai da alkafara ko abu yayi ko abu ya rima a shakira da haka wajibi ne akan duk ahlus sunna ya shiga makaranta ya koyi karatu irin yanda iyayenmu da kakanninmu din na yin izala na dabaka farko suka dinga yi Allah ya saka musu alkhairi da zaran mutum ya shiga izala yau to gobe kai za a ganshi ya sai littafi ya koma makaranta sharadin a gane kana izala kawai shine a ga kana zuwa makaranta ba irin wannan izalar da muyin da kawai muke dauka kawai suna ne ba a sunan izalar da kowa yana zuwa makaranta kowa yana zuwa wa'azi kowa yana tura ƴaƴan shi da matan shi zuwa makaranta da zuwa wa'azi za ka ga al'amuran su suka yi kyau suka bar baya mai kyau Allah ya saka musu alkhairi abu na gaba da ke cikin hadisin shine tsoratarwa daga bid'a bid'a ita ce kishiya sunna inda aka umarni da abu sunna to lazumin haka shine umarni da a guje wa bid'a a cikin addini kare-kare da canje-canje da ra'ayoyin mazaje waɗanda aka sassaka su aka yi su mogalin ɗinsu zuwa cikin addinin musulunci wajibi ne a guje musu Nabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa da ma za a yi haka mutane za su ta kokari su ga cewa sun kawo nasu salam sun kawo nasu abin faɗe din sun yi cushe a cikin rigar musulunci to Allah kuma ya kayyade malamai waɗanda za su ci gaba da bayanin abin da ke cikin duk abin da aka kawo sabo aka jona shi da musulunci za su ci gaba da bayani akan abin da ke cikin shi na barna da haka wajibi ne a guje mu bid'o'i da suka shafi ibada suka shafi ainihin aqida suka shafi abubuwa waɗanda suke kai tsaye a cikin addinin musulunci waɗannan abin gujewa ne abin kyama ne domin ƙarshe za su kai mutum zuwa ga halaka Nabi ya ce kowace bid'a bata ce kuma bata ƴan wuta ce haka bai kamata mutum ya wasa da irin wannan mummunan siffa da aka baiwa bid'a ya dinga ganin wasa ce ko da abin da ake ganin bid'a ne ko ba bid'a ba to kamata ya kai ku guje mishi kamar yadda inda zaka ga waya wuta ana so a tabbatar akwai wuta a nan ko babu ba za ka ce bari in taba gari ba sai dai kawai a bata tukunna a ce to a ne bata kawai ba za ka ce bari kai hannunka ka taba taimaka shokin sannan ka tabbatar ba to haka bid'a ce sannan hadisin ya nuna mana wato at-takhayyul bil maw'iza wato wa'azi cewa ana so a dinga yi ana daga kafa ba kullum ba ba kullum ba kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wa'azi a wannan rana iya wanda suke bukata to kuma sai da suka bukaci kari sai ya kara musu wato ba a so ka zama malami ka matsa wa mutane da wa'azi ba ji ba gari in an yi asuba kai wa'azi an yi azar kai wa'azi ana la'asar ka sake daukar lasfika ana magarba cika na malamin sai a hankali sai ga mutane suna fita Ibn Mas'ud ya ce ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga mana kafa game da wa'azi kar mu zo abin ya gundare mu saboda dan adam yana da saurin gundura da abin da aka matsa mai a saboda sai a dinga sa wa'azi sati sati ko kwana biyu ko so daya a mako haka dai yadda idan an gama mutane za su dinga shauƙin to Allah ya kai mu na mako mai zuwa amma an ka zama dan ina da wa'azi dinda ka gama da mutane kai ta musu wa'azi a kasuwa kai musu wa'azi da an je an hau mota nan ba ka ce to jama'a kun san mu karasa na je bari a ci gaba wallahi za su wade su ba ka wuce saboda haka ana so ne a dinga yi a gwargwadon bukata mutane da gwargwadon halayyarsu da ɗabi'arsu domin mutane suna da sauran abubuwa da damuwoyinsu na rayuwa suna da bukatu na yau da kullum kuma wannan bukatun rayuwarsu ba za ta tsayi ba sai da su to in ka ce ka tare su a yi ta wa'azi ba ji ba gani to za a kai ga lokacin da duk sanda kace za ka yi wa'azi ba za ka fi kowa ba wannan bai hana kuma a ware wata rana a yi wani wa'azi mukaffaf irin wanda bukata za ta sa a yi shi tun safe har yamma irin semina da ake cewa ko wani workshop ko wani abu ana iya wannan gwargwadon bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ire-iren sa sabai sun ba da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan da yayi karatu akan dujal tunda aka yi da sallar asuba yake jawabi sai dai in ka gaji ka tashi ka fita ka je ka ban daki ka dawo ko ka je kai ce bane ko ka tafi gida ka je ka ga matar ka cewa to yau azan nan fa ba irin ya suke cewa ne wannan sai gari ya waye ne ko sai ka dawo sai Annabi bai bar wannan wa'azin ba bai tashi ba sai bayan isha sai dai a tsaya ayi azar a ci gaba a dawo ayi la'asar a ci gaba a dawo ayi magarba sai da aka isha wani guda yana karatun
dujjal hadisin ana cikin sai musu dogon hadisi ko yanzu aka tsara hadisin gaba za a iya wuri ana sharhin shi saboda kun bukata ta kama babu laifi a yi irin wannan wa'azi amma ba a ce kuma kullun irin shaki wannan kaga ko a jami'a ne a ce lacca kullun daga safa har magariba ai kaga ba za ta yi inda mutane suka je neman na duniya kenan ko duk da dabi'a ce mutum yana muhimmanci da abin duniya amma ba zai jure wannan irin wa'azi tufo saboda wannan ba sannan abu na gaba shine umarnin da muka ji a cikin hadisin cewa ayi ruku da sunna ruku mai karfi da sallallahu alaihi wasallam yace abdu alaiha bin nawaji wannan kwatancen cewa a cije su da fiƙoƙin haƙori yana nuna zuwa ga cewa rukun sunna to ba da wasa ake shi no shaking za a rike ta ne gam wato duk abin da ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ko sai a rike a kama yake ba a sakaci da ita ba a kawo mata tangarda ko a yi ta kawo mata wani zance mai hauragiya kamar yadda Ibn Abil Izz yake nakaltowa a cikin sharaki ta Qahawiyya inda yake cewa idan ka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauka kamar yanzu kai ne Aisha ko Abu Huraira ko Anas ko Jabiru da Annabi ya ga hadisin nan baki da kulli yace to a yanzu in ka dauka haka ne kana jin zai iya wa ka fara tarin to kafin ka yake da hadisin nan sai ka ji kai shawara ko sai ka ji menene maganar manzon garu shi ba za ka iya wannan tunanin ba kawai sai dai ai so duk sanda ka ji hadisi ka dauka kawai wannan hadisin kai da kai ake don kai aiki da shi kawai zaka samu ladan sa to shine ruko da sunna ruko na gam kamar yadda na ambata a baya ruko da sunna jama'a baya yiwa sai an yi karatun sunna idan mutum bai yi karatu ba yace zai ruko da sunna to karshe barnar da zai yi a cikin addini sai ta fi gyaran da duka misalin wannan shine misalin mutumin da bai tsaya da soja kwata-kwata sai a ba shi bindiga kawai a ce ya tsaya a kan titi duk ƙarshe kafin la'asar zai kashe mutane a wasu saboda ba yi da endurance ba shi da training ba shi da ƙwarewa irin ta sojoji din kawai aka zo aka ce mashi to kaga bindigar nan da kayan da kayan bindigar nan janan kawai za su tashi to ƙarshe ko hararar shi ne sai ya harbe shi kawai amma kaga shi soja duk yadda aka kai aka kawo in ka harare shi in ka zage shi in ka musu mutunci shi in dai ba ogan shi ya ce mishi harba ba zai harba ba saboda yana da training to haka yake kamar bambancin dalibi wanda yake harkar sunna akan ilimi da wanda yake akan harkar zafin kai shi dan zafin kan nan kawai zai gane kawai a mutu halli man yanzu din nan ba wani wayewaye wancan shi kuma yana da ma'aurai da malamai suka koya mishi yana da abubuwan da ya koya wanda suke guiding dinsa wanda kuma suke jallin zamunsa a lokacin da wani abu zai iya jan hankalinsa na ɗan adalci ko fushi ko rawa saboda ina ƙara akadawa cewa ‘yan uwana masu albarka wanda duk ya san cewa baya zuwa ɗaukar karatu to ya yi ƙoƙari ya fara zuwa ya nemi malami na kusa da shi wanda zai dinga koya mishi karatu na fiqhu na hadisi na ƙur'ani na tauhidi na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aƙalla waɗannan su ne basics su ne ilmomi gama gari waɗanda a cikinsu za ka koyi addini ka koyi mu'amala ka ɗan san abin da ka tsururuta wanda za ka tsira a gaban Allah ba dole sai ka zama malami ko mai wa'azi ko mai raddi ko wanda ake nuno shi a gidan TV wannan wani tsautsayi ne in Allah ya tashi jarabta ka da shi sai ya jarabce ka amma dai abin da za ka samu wanda za ka yi addininka ala basiratin to wannan fardu ainin ne alal jami' wanda kuma wajibi ne kowa ya tashi ya karanta dan ya tsira ranar alkiyama sannan kuma wanda suke karkashinka ƴaƴa da mata da sauran iyalai wajibi ne su ma ka ga cewa sun samu wannan tarbiyya ta addinin musulunci kuma Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta Allah ka tsare kan na cika mu da dogon surutu wanda zai mantar da mu farkonsa da ƙarshensa ina ganin wannan talikin ya isa ka insha Allah abin na faɗa daidai ina fata Allah ya ba mu ladansa Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya jika magabatan mu cikin malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi Allah kuma ya ƙara mana aminci a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da wannan jiha tamu ta Kebbi da sauran jihohinmu na musulmi Allah kuma ya taimaki shugabanninmu su zama mutanen kirki su aikata alkhairi wanda mu da su zamu ci moriyar sa. Allah kuma ya bamu ainihin wato dacewa a dukkanin al'amuran mu ya samu gama lafiya. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.